sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 20 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kasar Jamus ta sassauta matakan baiwa baki takardar zama 'yan ƙasa. Sannan za mu kawo muku hira da wani da ya daɗe yana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kan cikar sashen shekaru 45 da kafuwa. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A Najeriya, garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja, babban birnin ƙasar, na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dalancin labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. Ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun halaka Nabiha Al-Qadiriyya, mai shekaru 21, bayan da aka gaza cika wa'adin kai kuɗin fansar da suka nema. Matsalar garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a wasu sassan Najeriya, inda 'yan bindiga kan tsare babbar hanya ko su kai hari gidaje ko makarantu don sace mutane. Wing Commander Musa Isa mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko, the most important shine cewa ai preventing, a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin, a tsaida su saboda kar su kai harin.
To, sau'i bayan wata tattaunawa ta waya da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden suka yi yayin ganawa da manema labarai, shugaba Biden bai ba da mahimmanci ba kan matsayin da ya dauka ta rashin amincewarsa da Netanyahu kan batun samar da ƙasar Falasɗinu a matsayin wani abu da za a iya yi idan an kammala yakin da ake yi. Biden ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa akwai hanyoyi da za a bi wajen samar da ƙasashe biyu masu zaman kansu a yankin, inda ya ƙara da cewa mai yiwuwa Netanyahu ya zaɓi ɗaya daga ciki.
The president still believes in the promise and the possibility of a two-state solution.
Kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby ne ke cewa har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinu, amma dai lamari ne da sai an yi tukin tsaye. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus, babban birnin Syria, a yau Asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin ƙasar Iran hudu a cewar hukumomin ƙasar, waɗanda suka ɗora lakin harin akan Isra'ila. Hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar da ta kafar yaɗa labaran ƙasar ta Iran. Ita dai Isra'ila ba ta ce uffan ba kan harin, wacce dama ba kasafai take magana ba idan ta aikata wani abu a Siriyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta ƙara himma wajen ƙera makamai a wani mataki na ganin ta kai wa Ukraine ɗauki kan kiran da take yi na neman tallafi a yakin da take yi da Rasha, wanda yanzu aka doshi shekaru biyu da farawa. Kwamishinar harkokin kasuwancin cikin gida na ƙungiyar ta EU, Thierry Breton, ya ce nan da zuwa ƙarshen shekarar nan za su iya samar da harsashe aƙalla miliyan 1.3. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da ƙungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da wani atisaye a mako mai zuwa, yayin da ake fargabar yakin na Ukraine da Rasha zai iya fantsama zuwa wasu ƙasashen nahiyar Turai.
Top officers say the drills are to show that the alliance can defend all of its territory.
Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP kenan take cewa manyan jami'ai sun ce wannan atisaye na tauna tsakuwa ne domin ayata ji tsoro, a kuma nuna cewa ƙungiyar za ta iya kare yankunanta har zuwa kan iyakar Rasha. Algeria da Burkina Faso sun tashi da ci 2-2 a wasan da suka kara a gasar kofin nahiyar Afirka ta AFCON da ake yi a Ivory Coast. Dan wasan Burkina Faso Mohamed Kanute ne fara zura kwallo a ragar Algeria gab ana shirin tafiya hutun rabin lokaci. Sai dai bayan an dawo daga hutun, dan wasan Algeria Bagdad Boneja ya farke kwallon a minti na 51. A cikin minti na 70 ne kuma Burkina Faso ta sake samun wata damar, inda dan wasanta Betran Traore ya zira kwallo ta biyu a ragar Algeria ta hanyar bugun penalty. Sai dai munna ta koma ciki ga 'yan wasan Burkina Faso bayan da Boneja ya zira kwallo ta biyu a ragar su. Hakan dai ya kara wa Algeria kwarin gwiwar samun zuwa zagayen 16. Yanzu dai Burkina Faso ce a saman teburin rukunin da maki 4, Algeria na biye da ita da maki 2.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Majalisar Dokokin Jamus wato Bundestag ta amince da wata sabuwar doka da ta sassauta matakan baiwa baki 'yan kasashen ƙetare damar zama 'yan ƙasa. Dokar ta rage shekarun mallakar fasfon daga 8 zuwa 5, lamarin da ya sa miliyoyin 'yan kasashen ƙetare suke ta nuna farin cikinsu a game da wannan dokar, musamman 'yan kasashen Afirka da ke rayuwa a ƙasar. Wakilin murya Amurka a Turai Ramatu Garba Baba na ɗauke da rahoto daga Bonn.
To bayan dai an jima ana kai ruwa rana a ranar Juma'ar da ta gabata, Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag ta amince da baiwa waɗanda suka shafe shekaru 5 a ƙasar fasfo na ɗan ƙasa a maimakon shekaru 8 zuwa 10 da ake shafewa a can baya. Sanarwar shakka babu ta jefa dubban mutane cikin yanayi na farin ciki. Wasu 'yan ƙasashen Afirka da muryar Amurka ta tattauna da su, su ma dai sun bayyana yadda suka ji bayan samun wannan labarin.
Ni ne Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto. Baki da suke da zama a Jamus da rayuwarsu na da wuya domin su samu 'yancin zama a cikin wannan gari. Da sauki ya zo to ai, mu za mu yi hamdala.
Sunana Umma Aliyu Musa. Babban farin cikin da jama'a suka yi shi ne akwai abubuwa da dama da wannan sabon doka ya taimaka ya kawar akan wahalhalun da ake samu na da. Na farko dai maimakon shekara 8 zuwa 10, mutum a cikin shekara 5 ma zai iya samun fasfo. To yanzu haka dai akwai da dama wanda sun yi shekara 5 ko sun fi ma, so wannan ya zama musu abin farin ciki ne nan da za su samu.
Na sunana Muhammad Awan. Ya to ana ce alhamdulillah, domin sun kawo sauki dai yanda suka yi ne, ya yi daidai kwarai kuwa.
Kashi 18 cikin 100 dai na al'ummar Jamus baki ne kamar yadda ƙididdiga a ƙasar ta nunar. To yanzu dai sabuwar dokar ta amince mutum ya ci gaba da amfani da fasfo na ƙasarsa ta asali, saɓanin yadda a baya dokar ta Jamus ba ta yadda da hakan ba. Sai dai akwai ƙasashe kamar Ghana da Kamaru da dokar ƙasarsu ba ta amince musu zama 'yan wata ƙasa ba, baya ga ƙasar a lokaci guda. Leo King ɗan Kamaru ne da ke son ganin gwamnatin ƙasarsa ta janye wannan haramcin.
I received the news with so much joy. However, as a Cameroonian, I am sad because my country,
sabuwar dokar ta tanadi a baiwa waɗanda suka cika shekaru 3 a ƙasar katin ɗan ƙasa na dindindin, musamman ga waɗanda suka ba da himma a alaƙantar harshen Jamusanci da ma sajewa da al'adun ƙasar. Wannan ya sa Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto, masanin zamantakewar iyali a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gidan Jamus, ya ƙara jan hankalin rukunin da ke fatan samun takardar.
Koyon yaren garin wajibi ne. Ko da wani lokaci dukkan tulin shekarun da kai a cikin wannan gari sai an kawo ma wanda je ma translation, to shi ka ga nan da nan shi su gaji da kai. Kuma ya kiyaye da sabawa ma dokokin garin. Kun kai qualifying a baka citizenship a yau, she sun je sun yi bincike irin naka rayuwa a cikin wannan gari. Kana da wasu criminal acts, almisali rashin gaskiya da ta'addanci, to suka ga haka game da wannan ya ebar su hana, ana ba wasu amma kai shi a hana ka, kuma suna da gaskiya.
To fasfo na ƙasar Jamus dai na ɗaya daga cikin fasfuna mafi ƙarfi a duniya, inda yake bayar da damar shiga ƙasashe aƙalla 190 ba tare da biza ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman da shirye-shirye dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. A hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari, wani mai sauraro da ya dade yana bibiyar shirye-shiryen muryar Amurka, ya bayyana irin shirin da masu sauraro suka fi so a tsahon shekarun da sashen ya kwashe yana watsa shirye-shiryensa.
Da farko dai sunana Zaidu Bala Kofa, sabuwar birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa. To gaskiya sashen Hausa waɗannan shekaru da ya kwashe sama da 40 ba ƙaramin abin ayaba na ba kuma a jinjina. Saboda kun ƙirƙiro shirarruka masu mahimmanci sosai waɗanda sun kai wayar da al'umma, musamman ma ƙasashen da ka unguwanni da harshen Hausa. Wannan sashen Hausa na muryar Amurka ya zama kamar makaranta a gare mu, ko kuma mu ce babbar jami'a. Saboda duk mai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka zai unguwanni da abubuwa sosai sosai, musamman ma shirarrukan ku in ka faro tun daga harkar ilimi, harkar kiwon lahiya, harkar noma, harkar tsaro. Babu wani sashe da babu wani bangare na cigaban bil'adama wanda sashe Hausa na muryar Amurka ba su taɓo kai ne ba. Don haka muna ganin da cewa koyo shi duk mai sauraron sashe Hausa na muryar Amurka zai unguwanni da abubuwa sosai, musamman ma yadda kuka gayyato matsana masu ilimi suna wayar da kan al'umma koyo shi. Don haka wannan abu abin ayaba na da wata Allah ya gwada muna koyi shekarun maiki.
To menene shawara musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka akan aikinsu?
To shawarar da zan ba sashen Hausa na muryar Amurka su rike aikinsu su sa kishi na ƙasa gaba. Saboda ƙasashe da yawa na suka wa aiki. To duk ƙasar da haka wa aiki, in Najeriya ta, in Niger, in Kamaru, in Chadi, ka tsaya ka yi abin da ya dace kuma da al'ummar da hake cikinsu, kaka ɗauko report. Saboda aiki duk babu aiki wanda adda haɗari duniya irin aikin jarida, musamman ma aikin rediyo. Dan kure kaɗan zai jawo sanadin tashi hankali da rikici wanda ba a taɓa tsammani ba. To kun ga da cewa shekarun baya har zuwa yanzu Allah ya kare ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ga irin shiga waɗannan abubuwa. To shi yasa muke kira gare ku, muke ƙara ba ku shawara, kuma muke kira gare ku da babban murya ku rike aƙidar nan ta aikin jarida, ɗan jarida abokin kowa, yadda kuka nuna kowa nakuna. Sashen Hausa na muryar Amurka ha ganin ko shiga lungu da saƙo ko ɗauko tare da an ce a biya ba ko wani abu, duk abin da kuka yi kyau kamar jihadi na kuka yi, ka abubuwan na ku rike ku sa kishin ƙasa gaba, ƙasashenmu musamman ma na lahiyar Afirka.
To yanzu Haji Zaidu, kaman akwai wani shawara da kake gani a cikin shirye-shirye wanda kake gani ya kamata a yi gyara ko kuma a ci gaba da shi a haka?
To musamman ma shirin da koyo shi duka so ya ƙara ba da shawara, akwai ra'ayi daga bakin mai shi wanda kuka ba da dama ranar Asabar da Lahadi da safe. Masu saurare na hitowa su waɗi albarkacin bakinsu, ba albarkacin baki ba, a waɗin ra'ayoyi waɗanda na a gyara na zuwa ga shugabanni da talaka. Wannan shiri yana da mahimmanci sosai, kuma an yi shekaru ana yi ne, kuma yanzu ba a yi ne. Saboda masu saurare na unguwanna da shi, talakawa na unguwanna da shi. Saboda mu masu saurare muna ganin abin da ku ma'aikatan ba ku gani, to shi ya samu a ganin da cewa wasu shirye-shiryenku duk da an ka bari lahiya lon suke tangararar ana sauraron su yadda ya kamata. Amma shi wannan shiri na ra'ayin masu saurare wanda aka yi ranar Asabar da Lahadi da safe, wanda mutane ka barin ra'ayinsu na akwatin barin saƙo ta sashen Hausa na muryar Amurka, to wannan shiri mu masu saurare muna son a gaisuwa mu da shi.
To daga ƙarshe yanzu Haji Zaidu Bala, wace fata kake yi ma gidan rediyon nan na muryar Amurka?
To fatar da nika wa wannan gida na muryar Amurka babu abin da nika yi muku fata illa Allah ya biya ku, Allah ya saka muku da alheri, kuma wannan ci gaba da kun ka kawo mun san da cewa dole mu jinjina muku, musamman ma wasu ma'aikatanku sun yi aiki tare da ku sun bari, wasu suna cikin aiki kuma Allah ya ɗauki rayuwarsu. to shine dole duk abin da za a yi muyi muku ta'aziyya irin rashe-rashen da an kai tun daga shekarun baya har zuwa yanzu, musamman ma daga jamhuriyar Niger, irin su Lawal Bukar Maini, kuma hukuma irin su Sa'adatu Muhammad Pau, irin su Ladan Ibrahim Ayawa, irin su babanmu Kabiru Fage, irin su Aminu Bello Sahabi, duk jajirtun ma'aikatanku waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu, muna ƙara yi muku ta'aziyya. Allah ya ji kansu da rahama, saboda tsakani da Allah waɗanda da ni lisawa kowa ya san jajirtun ƴan adawa na, musamman ma Ibrahim Abdulaziz. Allah ya ji kansu, Allah ya hutashe su, Allah ya shi musu rahama, saboda bai yiwuwa a ce shekarun gada an kai ba a tuna da waɗannan bayan Allah ba waɗanda sun ka ba da gudunmuwa. To ina yi muku ta'aziyya su, kuma ɗan ƙungiyar muryar talaka gaba ɗaya a faɗin Najeriya suna ta'aziyya waɗannan rashe-rashe da mun kai.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama, ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano, da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka, musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare, ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar.
Da farko, kamar yadda aka sani, Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yi ruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan, da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asiya, ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa, akwai hanya ta farko, shine amfani da yankin asiri, wato shine mutanen farko da suka fara dora kafansu a cikin yankin Afirka. Kuma wa'innan mutane sanannu ne, sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shine wani mutum da ake kira Prince Henry, wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mumba Park, wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806. Shi mutumin Scotland ne, kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sir Hugh Clapperton, wanda aka haife shi a ranar 18 ga watan Mayu na shekara 1788, ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Lander daga shekara 1804 zuwa shekara 1834. Wannan mutumin Ingila ne, ya zo yankin Afirka sau uku. Akwai sisana nan da yawa waɗanda suka zo. Akwai Henry Bass, wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821, wanda mutumin ƙasar Jamus ne, ya iya rubutun Larabci, ya kuma iya magana da Larabci, ya yi rubutu, ya yi wallafe-wallafe, wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizigi guda biyar da Turanci da kuma harshen Jamusanci, a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya, da yanayin yadda ake kasuwanci, da yanayin yadda ake tafiyar da mulki, da yadda mu'amala take a ƙasashen Afirka. Wa'innan mutanen da suka bada bayanai na leƙen asiri ga Turawan mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo, shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci, kuma abin da ya shafi leƙen asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ƴan jari hujja, wato trading companies kenan a Turance. To idan ka duba za ka din yankin da ka je na ƙasar Afirka, za ka akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen Afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. Misali, akwai British East Africa Company, wanda aka kafa shi a gabacin wato Afirka a shekara ta 1888 wanda shine ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Burtaniya har zuwa shekara ta 1893. Sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta 1889 karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes, wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a gargashin yan mulkin mallaka har yanzu a shekara ta 1923. Akwai kuma UAC, United African Company, wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC, United Trading Company in West Africa. Waɗannan kamfanoni da su ke yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga, gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya. Sannan abu na uku su ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari. Misali kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba. Misali a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata. Sannan shi ne Lugard ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka, wato ariyan da ya shafi Zanzibar kenan. Amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Yamarai inda ba su da sarakuna, shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da Shilon Lugard, wanda Shilon Lugard ɗin nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka ba su na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga murƙushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan gari zuwa wancan gari, haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi. Suka kashe mutane, suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi. Kuma sun zo sun tadda ƙasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaga ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Kuma haka sun yi amfani da makamai da suka ƙera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasa Afirka ɗin, dole sai dai a taho da kafa. Idan an zo kuma za a tadda ruwa, ruwa ba zai bari rura su ƙetare ba. Da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa. Da suka ƙera jiragen ruwa manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa, suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi, su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su, ko kuma su bautar da su a cikin garinsu ta hanyar sa su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata. Akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
sannan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so?
To gaskiya ne, akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa. Duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi, to sai su sauke shi, sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su. Dale duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira Sarki Abubakar Dan Ibrahim, wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887, amma aka sauke shi turuwan mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta 1904. Sannan akwai sarkin Bauchi Malam Dumaru, wanda ya karbi turuwan mulkin mallaka da hannu bibbiyu a shekara ta 1902, amma duk da haka ba su amince masa ba, ba su yarda da shi ba, sai da suka kama shi suka kai shi kotu, sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Zazzau Kwasau, wanda shi suka dauke shi suka kai shi Ushishi, daga baya suka dauke shi suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904, wanda daga baya aka sa wamban Zazzau ya gaji sarauta kafin hakan da sarki. Kaga na uku kenan. Sannan akwai sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir, wanda aka sauke a shekara ta 1901. Sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi, sarkin Zazzau. Sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano, wanda ake kira Aliyu Babba. Bayan an sauke sarkin Zazzau, yana ba da bayanai irin na legen asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su, shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Musulmi Attahiru na ɗaya, wanda yake yadda ya amince ma tura mulkin mallaka, ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe, wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903, wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan Musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi. Wanda a nan ne da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu, sannan suka nada sabon sarki Attahiru na biyu. Kaga idan ka duba tarihin za ka cewa mutu yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna. Wadanda za su bi farkon su ba da yawun jama'a su ba. Wannan kenan. Duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa a huta lafiya. A gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To, a Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata a 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin ƙasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a tsakanin tsaro, wato a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dalancin labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu 'yan bandiga suke garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. Sau'i bayan wata tattaunawa da waya ta waya kenan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden suka yi yayin ganawa da manema labarai, shugaba Biden din bai ba da muhimmanci ba kan matsayin da ya dauka ta rashin amincewarsa da Netanyahu kan batun samar da kasar Palestina a matsayin wani abu da za a yi cimma idan an kammala yakin da ake yi. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin Syria a yau Asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin Iran din, waɗanda suka dora alhakin harin akan Isra'ila. Hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yaɗa labarai ta kasar ta Iran.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona Wamayi da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Tian Wang, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.